Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa a cikin wannan shiri na daurin boye. Shirin da muka ce mukan tsuguna mu kwance daure-dauren da aka yi domin wayar da mahukunta domin daukan matakin da ya dace da kuma wayar da al'umma kasa baki daya. Muzammil Ibrahim ya kasai suna na kamar kowane lokaci, kuma yanzu haka ina tare da abokan birmi na. Akwai doctor ko kuma ce a wakilin littafi, kasan wani wai an raba musu gado, aka ce ya ce a bashi kudin sa, aka ce za a gaya wa professor, ya ce ku gaya wa littafi ma. To ba san alaka professor da littafi ba.
Lalle kuwa.
Doctor Abdulsalam Muhammad Kani daga College Saadat Rimi, mu ne muka barka da zuwa.
Assalamu alaikum.
To akwai Kwamar Bello Basi wanda shi ma ya ziyarci wannan shirin lokaci zuwa lokaci. Kwamar barka da zuwa.
Assalamu alaikum.
To masha Allah. Sai kuma a karan farko muke maraba da barista Umar Usman Dan Baito wanda a wannan makon shi ma ya ziyarci shirin daurin boye. Zai bada tasa gudunmuwar. Barista, with due respect, ina gaisuwa, barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To, mai sauraro, kamar yadda ka ji a makon da ya gabata, mun kwaso maganganu har kuma muka ce mun saka batun kasafin kuɗi a mala. In Allah ya kawo mako mai kama za mu tattauna shi. To, in Allah da za mu taɓa shi koda a takaice ne, saboda akwai batutuwa da suka taso a wannan makon. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ziyarci majalisa, an haɗa masa su gaba ɗaya, ya gabatar da kasafin kuɗi na shekarar 2020. Kuma kasafin kuɗin nan ya sha cari, wasu sun yabe shi. Bari mu fara da Dr. Abdulsalam Muhammad Kani. Wai shi wannan kasafin kuɗin da me ya bambanta da saura ne har ake ta cari ake ta maganganu ne?
To, ka gane a gurguje shi maganar budget ɗin nan, tunda an yi maganar kusan ma abu ne da zamu iya cewa ya wuce. To, amma dai a gurguje mutane cewa kasafin kuɗi ne na ₦10,330,000,000,000 gabaki ɗayansa. To, a nan wajen mutane su gane cewa ita wannan ₦10,033,000,000,000 ɗin gwamnati za ta samu ta ne daga sassa guda huɗu. Idan aka haƙo mai garuwa ₦2,18,000,000, aka saida shi akan wannan $57, Najeriya za ta samu kuɗi ₦2,06,000,000,000 da yake nan. Sai wannan VAT ɗin nan, ka san shugaban ƙasa ya ce wannan kasafin kuɗin ya gino shi ne a bisa sabon tsari na VAT na ₦7,05,000,000. Idan majalisa ta sahale ta amince da wannan dokar, yana sa ran za a samu ₦1,00,800,000,000. Sai wani waje da shugaban ƙasa ya ce muna sa rai da kuɗaɗe na sata da kadarorin gwamnati da aka dawo da su, muka ba da umarnin a saida su da makamantansu, yana sa rai za a samu ₦3,37,000,000,000. Idan ka haɗa waɗannan abubuwan da na faɗa guda uku, za a ga ya baka ₦8,855,000,000,000. Kaga ana da gibi na ₦2,18,000,000,000. To, wannan gibin Najeriya a shekarar da za a shiga za mu ciyo bashi na ₦2,18,000,000,000, tunda ai gibi ne, bashin da za a ciyo kenan. Wannan shine, saboda haka a gurguje wannan ₦10,033,000,000,000 nan, in ka ɗauke ta gaba ɗaya gida biyar za ka raba ta, albashi da tafiye-tafiye da estako da waye da waye da waye, sai aka ware naira ₦4,488,000,000. Gwaru-gwaru Malam Muzammil, kaso 47% na kasafin kuɗin shekara mai zuwa zai tafi a albashi da gudanar da gwamnati ɗaya kenan. In ka tsallako aiki da za a yi wa 'yan ƙasa, titina, hanyoyi da makamantansu, an ware mana ₦2,246,000,000. Kaga can 47%, mu kuma nan kaso 20% ne da ɗoriya aka ware wa al'ummar Najeriya. Abu na uku, za a biya kuɗin ruwa na bashi. Ka san on rabu ne mana gyara. Ai debt servicing aka ce, ba debt repayment ba. Debt servicing za a yi. Kuɗin ruwan bashin sukan da muke ci, an ware naira ₦2,245,000,000,000. Kaga in ka kalli al'ummar Najeriya, ka kamanta mu da bashin da biliyan ɗaya muka sha bamba. Ayyukan da za a yi mana ₦2,246,000,000,000.
Wai idan aka biya kuɗin ruwan, shike da ruwan ya ƙare ko kuwa?
Ba, ai uwar kuɗin tana nan ai. Kuma ba ba mun saka joni a rena da ba. Ai uwar kuɗin tana nan ai. Uwar kuɗin tana nan. Saboda haka in ka kalla mun ambaci abubuwa guda uku. Sai abin hukumomi wanda ake ba su kuɗaɗen su kai tsaye, irin sama majalisa, judiciary, INEC, duk wani commission da makamantansu, an ware musu ₦1,556,000,000. A cikin ₦1,556,000,000 ɗin nan, majalisa za a bata ₦1,125,000,000. Bangaren judiciary za a ba su ₦1,110,000,000. Hukumar Niger Delta za a ba su ₦81,000,000. North East Credit Commission za a ba su biliyan 37 haka in ka taho ka gane UBEC za a ba su biliyan 112 wannan basic a wannan healthcare da ake bayarwa nan 1% din da ake cira za ga ya kama biliyan 44 da doriya to idan ka zo abu na karshe sai wannan kudaden lamuni da gwamnati take biya a turanci muna cewa sinking fund da ake fada za ga an ware biliyan 296 wanda ya ji abin da na fada din nan in ka tara zai baka trillion 10.30
gaba daya
to a gurguje domin mu takaice abin da muke son mu fada in ka shiga shi wannan kasafin kudin ka kalli sassa daban-daban ilimi yana neman kaso 26 an yafa mai biliyan 48
kaso nawa ya samu
kasa da kaso 5 kaso 4 ya samu da dugo 5 biliyan 48 aka bashi kuma dan kai gwamnati adalci da ko kudin UBEC din ka dora biliyan 112 duk in ka hade gaba daya bai samu kaso 5 ba amma majalisa ita kadai biliyan 125 ilimi 48 ka san nawa ka ba lafiya 46 biliyan 46 majalisa ke kadai an baki biliyan 125 tsofaffin shugabannin kasa su Obasanjo su Goodluck su IBB an ware musu biliyan 2
har da miliyan 1 na ba su kuma su Obasanjo
kudin gudanar jin dadin su walwala
ba sun yi sabin din mu ba
wai za su ci gaba da jin dadi har
yanzu ba sun yi
sabin shi kuma talaka
so ka gane malam Muzammil ko a gurguje ka dauki noma ba an ci an rufe boda ba yanzu ma ba an ci ne ba 30 zaka iya abinci da ita ba zaka iya cin abincin ne ba 30 ga koshi ba to gaba daya noma in ka hada shi gaba daya biliyan 83 aka samu ina maimaita majalisa biliyan 125 a aka bata so idan ka zo
malam
in ka zo malam Muzammil a gurguje abubuwan da ni da na kalla ka san kullun muna fada ba ma san a ce an yi abu kullun a soke yauwa abubuwan ban sha'awa a cikin wannan kasafin kudin wancan bashin da gwamnati za ta biya shugaban kasa ya ce kaso 71 na bashin cikin gida zai biya to mu a ilmance in ka biya bashin cikin gida in dan kwangila ya samu kudi zai sallami ma'aikatansa za su tafi kasuwa dukiya za ta kewaya cikin al'umma wannan abin ayaba ne in ka kalli bashin da za a ciyo trillion 2.18 to idan ka koma dokar da ta yi magana akan ka'idar cin bashi wannan fiscal responsibility abin da ta faɗa shine idan aka tashi cin bashi kada ya gosa kaso 3 na GDP wannan mun yi bayani satin da ya wuce in ka kalli bashin kaso 1.5 dole ka yaba shugaban kasa in ka dauki North East Commission wannan kasafin kudin da muke ciki na shekara ta 2019 za ga biliyan 10 aka bayar yanzu kuma an sa biliyan 37 in ka dauki na National Human Rights Commission za ga a 2019 an sa biliyan 1.5 yanzu kuma an sa biliyan 2.5 so waɗannan suna cikin abubuwan da idan ka kalla sai ka ce kasafin kudin san barka amma abubuwa na kurakure da suke ci kaga dai ilimi ba a mai adalci ba lafiya noma akwai bukatar a koma a kalli waɗannan abubuwan a ga me ya kamata
to masha Allah kafin je ga barista ya kalla mana kasafin kudin ta fuskar doka baran je ga comrade ga abin da doctor ya ce an ware wasu kudade da za a kashe su a wasu fannoni da basu da muhimmanci kamar yadda wasu fannonin suke da shi misali lafiya gona ilimi ba su samu kaso mai runjaya ba ya ka kalli wannan kasafin kudin
wato Muzammil idan ka tsaya ka kalli yadda ake kasafin kudi a wannan kasa kamar zan iya cewa jirgin ruwa ne wanda ya fashe a cikin ruwa yana nitsewa a kullun kasar nan in ka kalli talakan kasar nan sinkin yake a cikin teku nitsewa yake yare mahukuntan mu ba sa kallon yadda za su kawo ci gaban rayuwar talaka a cikin kasar nan a kullun suna kallon ci gaban su da ƴaƴan su da kuma ci gaban waɗanda suka mulke mu a baya da na al'ummar su da na ƴaƴan su wato in ka kalli abin da yake faruwa a kasar nan gabaki daya kasafin kuɗi a kasar nan baya kallon ci gaba da kuma rayuwar talaka sannan kuma akwai wani abin takeici da ake tafkawa a kasar nan malam Muzammilu a kullum a cikin wannan kasar idan kaga ana kwaikwayon waɗansu kasashe to zaka ga ana kwaikwayon su ne ta fuskar da za a gallaza wa talaka ba za a kallu wata kasa ba a ce bari in yi koyi da kasa kaza ta yanayin yadda suke kasafin kuɗin su da kuma yadda suke bibiya wajen samarwa da talakan wannan kasar jin dadi da walwala wannan baya faruwa a Najeriya in ka tsaya kana bibiya kullun kamar ciwo da hawan jini zai iya kama ka saboda in ka kalli abubuwan da suke tafiya kamar yanzu yadda doctor ya faɗa din nan yanzu an ware naira biliyan 2 dan jin dadi da walwalar Obasanjo da Jonathan kawai dan jin dadi da walwalar Obasanjo amma in ka kalla sunan su ne ya fito ai sunan su ne ai ba mu karanta da sauran ba sunan su ne ya fito
kawai dan jin dadin
su da walwalar su sannan kuma duk wani waje mai muhimmanci a cikin kasafin kuɗin kamar yadda daktar ya faɗa tsaro lafiya ilimi harkan noma bata ciki amma ka dau tsaro lafiya ilimi a duk duniya idan ka kalli kasafin kuɗin kasashe waɗanda suka ci gaba zaka ga cewa suna ba su kaso mai yawa bari in baka wani misali ka dau kasafin kuɗin Isra'ila wajen kashi 65 a Isra'ila kasafin kuɗin su yana tafiya ne akan yadda za a tsare rayuwar dan kasar shi yasa a kullun in ka kalli Isra'ila ta samar da walwala ta fuskar tsaro a kasar tana tsare yan kasar ta idan ka kalli kasafin kuɗi a Najeriya zaka ga cewa in ka kalli harkar tsaro ka kalli harkar ilimi ka kalli harkar gona babu wata kulawa da gwamnatocin kasar nan suke basu ba ina maka magana kan wannan gwamnatin bane wato rawar da ake takawa tun daga lokacin da aka dawo wannan jamhuriya daga wannan zamanin mulkin daga 1999 zuwa yanzu zaka ga rawa dai ake takawa sannan rawa a kullun ta yau ta fita jiya lalacewa abinda ake maimaitawa kenan wato idan ka tsaya ka kalli harkar tsaro a kasar nan malami Zamilu bari dan yi sharhi dan yi fashin baki kadan akan ta irin halin da talakan kasar nan ya samu kansa a ciki kamata yayi a ce kudin da aka sawo tsaro ya fa haka sannan koda an sawo tsaro kudin da ya fa haka malami Zamilu kamata a ce gwamnati tana bibiya harkar tsaro a kasar nan tana bukatar kudi sannan kuma tana bukatar bibiya duk da kasancewar an zuba muggan kudi a baya akan harkar da ta shafi security a kasar nan amma malami Zamilu babu abin da saka wannan kudin ya aiwatar saboda an kauda ido za a iya yin komai ba komai ba a bibiya mu dawo kan harkar ilimi harkar ilimi a kasar nan a lalace take ta ko ina shi yasa masu mulkin mu ba su yarda da ilimin kasar nan ba
amma an fara gyara ba ga gwamnatin Kaduna ya kai dan sa makarantar
ai ka ci tal school ce kamar yadda
amma da sauki bai
ya rage
turai ya kai
ya rage amma ba zan iya yaban sa ba akan wannan ya rage abin da ya kamata a yi ba shi kai ba amma dai an rage an fuwani in ka kalla da lafiya da ilimi da tsaro duka masu mulkin kasar nan ba su yarda da na kasar nan ba in ka kalli jami'an tsaron kasar nan gabaki ɗayan su in zaka kasa su kashi 5 kashi 4.5 suna tsaron masu mulki da matan su da ƴaƴan su 5.5 ne 0.5% ne kawai aka bawa talaka kaga harkar tsaro ba su yarda da tsaron kasar ba kenan saboda sun san ba su yi abin da ya dace ba sannan ka dawo harkar ilimi in ka kalli harkar ilimi in zaka kasa su masu mulkin kasar nan kaso 99.9 ƴaƴan su ba sa karatu a kasar nan dukkan su a turai zaka ga suna karatu kwanan nan naga ana sa hotunan gwamnoni da manya-manyan sanatoci da manya-manyan mahukuntan kasar nan da suke diba kudin kasar nan su kai kasashen turai dan a ba ƴaƴan su ilimi mai kyau sannan ka dawo ka kalli harkar lafiya malami Zamilu harkar lafiya ita kanta babu wanda ake duba shi a Najeriya babu wanda ake duba dan sa a Najeriya to ka gaya min ta ya za su ba wannan harkar kulawa talaka ake dubawa
shi za su dan bincino
na abu ba ku asa saboda abinda suke sawa kansu kamar yanzu da ta yi fada cewa kaso 45 na kasafin kudin kasar nan malami Zamilu ana tafiya da shi ne ta jin dadi da walwalar masu mulkin kasar a cikin shi ne za su debi kudi su tafi turai a duba su a cikin su ne za su debi kudi su turai ayan su waje karatu wato maganar rufe boda ma da ake yi malami Zamilu ba ma nan ya kamata gwamnati ta gyara ba in tana so ta kula da tattalin arzikin kasar nan muggan kudaden mu na kasar nan da ake diba ake kaiwa kasashen duniya dan a kula da su ta kowane bangare shi ya kamata su tsare kafin su
waiwayo to bari mu je ga barista kamar yado zafi barista muna magana akan kasafin kudi ga bayanan da doctor da kamar suka kwaso wani bangaren a kwashi kudi a zuba a can haka nan kadan can da yawa ba a samun daidaito sau da yawa da kasafin kudin da a gefe guda kuma doctor yayi magana cewa ana duk kusan duk shekara kasafin kudin Najeriya sai an ciwo bashi an cike gibi idan muka kalli abun nan doka bata nuna cewa ga yadda ya kamata a tsara kasafin kudi ba koko a shugaban kasa ne aka bashi dama yadda yake so kawai
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abin da yake da alaka da issue din budget to tanadin da doka ta yi a shi shugaban kasa shi kadai doka ta ba wa dama ya tsara abin da ake ce masa appropriation bill shi appropriation bill shine yake tattare da kudaden da gwamnati za ta kashe a tsayin shekara daya to saboda haka doka ta ba wa shugaban kasa shi kadai dama ya tsara wannan bill din sannan kuma i mika ta ga hannun majalisa domin su karanta sannan su yi fasin din ta i zaman tolo to saboda haka zaka ga doka bata ba wa in majalisa dama su gyara wannan abun koda gyaran wakafi bane abinda nake nufi da gyaran wakafi idan suka yi oxabin din akwai wasu kurakure a ciki to za su sake remitting din sa ne back to the president
kuma masa
a maiwa da shugaban kasa ai ma highlighting din cewa bangare kaza bangare kaza bangare kaza da akwai kurakure a gyara
idan shugaban kasa ya
kira saboda haka shugaban kasa ai da yake kaga abubuwa ne da yake ga baki dai abinda kasa za ta kashe ya dogara akan wannan dokar, saboda haka da shugaban kasa ya gani za a yi effectin din wannan gyare-gyaren da duk suka yi highlighting, za a yi wannan gyare-gyaren a sake dawo musu da shi majalisa. To in aka dawo da shi majalisa, kamar inda ake yin ragowar dokoki, za a yi wa dokar karatu na daya, sannan a kare mata karatu na biyu, sannan su passing din sa into law, sannan sai a mai da shi ya zama doka. In akai passing din sa into law, za a kai wa shugaban kasa irattaba hannu cewa wannan bill din ya zama appropriation act, ma'ana ya zama doka wacce take kunshe da yadda za a gudanar da kashe kowane kwabo da taro na wannan budget din a Najeriya. To saboda haka shi isa zaka ga akwai shekarun baya da aka dinga samun matsalar padding,
cushe din nan,
wannan cushe. To kaga su da ba a ba su dama da kansu su gyara wannan abun ba, sai dai su sake mai da shi tare da cover letter cewa a waje kaza da waje kaza da waje kaza mun fuskanci cewa akwai matsala kaza da matsala kaza a gyara. To saboda haka su kuma sai suka shiga ciki.
Amma ba haka akwai sannan muka ji an ce majalisa ta ƙara kuɗi, kasafin kuɗi ya koma kaza, wannan ba ƙari suka yi ba ina
abin da nake gaya maka shine duk abin da za a yi ita appropriation bill din nan da aka aiko da ita, ita za a sake maiwa gyaran da suke nufi, ma'ana sun making din recommendation ya kamata kaza a gyara kaza. Saboda haka za su aika da wannan recommendation din
wato wannan siga dole za su shiga
kasa, sannan in a can an sa hali. To amma da kansu su dau gabarar gyara abin da aka aiko musu da shi, to wannan shine sun yi cushi, wanda kuma a shari'ance ba daidai bane, wanda kuma kaga abin da ika mata ba daidan Najeriya kasa ce da take, idan babban mutum wanda yake mai girma yayi ba daidai ba, ba a iya hukunta shi. In dai ba dan adawa bane, in dan adawa ne zaka ga gwamnati wani sa'in ta zage karfi da kwanji a hannunsa, amma mutukar a gwamnati yake zaka ga abubuwa da yawa da ake yi ba daidai ba sai a dauke kai. Wanda kuma yake dan adawa ko kuma talaka, to a shine zaka ga an baza kwanji wajen sai an nukurkusa shi, sai an masa hukunci wanda ya dace da shi. To wannan shine dangane da abubuwan da ya shafi harkar budget. Da zarar shugaban kasa ya sa mata hannu ta zama doka, shikenan. Kuma da zarar ta zama doka, to kuma wajibi ne ya zamanto an yi amfani da ita daidai da inda wannan dokar ta tattara. Kuma shi budget din nan, shi appropriation act din nan bacin ya zama doka, to zaka ga mafi yawan lokaci ita dokar tana bada direction ne, ma'ana umarni ga babban ma'aji na Najeriya, ma'ana accountant general na Najeriya, cewa isaki kudaden da suke hannunsa wanda aka yi doka daidai da inda yake a cikin kunshin budget, izuwa kowace ma'aikata daidai da inda
aka tattara,
akwai schedule
jadawali
na cikin budget, kowace ma'aikata da kowace prestatal da kowane bangare na gwamnati akwai kudin da aka yi masa budget. To kowanne shi accountant general i releasing din wannan kudin izuwa kowanne daga cikin wadannan ma'aikatu a lokacin da yi cancanta. Saboda haka kuma kamar inda kai magana, wadanda suka yi maganganu a baya da doctor da comrade, dukkan su sun yi magana dangane da abubuwa wasu bangarori da yake ba a samu, sun samu kulawa sosai a cikin wannan budget din ba. To ni ma na bulayin sa a nan bangaren, musamman bangaren ilimi. Duk wata ƙasa da kaga ta burinkasa a duniya, zaka ga ta hanyar ilimi take daukaka. America da Ingila da ragowar kasashen Turawa, ba komai suka fi ragowar kasashe a duniya na yawa ko kuɗi ko makamancin haka ba, a ilimi ne ya dauke su ya kai su wannan darajar da suke da ita. Wanda mu ma wannan matsalar da muke ciki ta talauci da koma baya da kuncin rayuwa, abu ɗaya ne zai fitar da mu ya kai mu halin walwala da arziki, shine ilimi. Kamar inda nasu yake cewa la faqara ba'da al-ilmi, duk wanda ya samu ilimi to sun yi hannun riga da shi da talauci. To saboda haka abubuwan da gwamnati ya kamata ta fi ba da karfi kenan wajen haɓaka ilimi, wajen yadda za a ga cewa an maganta jahilci, saboda sai jahilci ya katutu a cikin al'umma, zaka ga fadace fadace da kashe-kashe da sace-sacen kuɗi yayi yawa. To zaka ga kasashen da suka ci gaba, musamman kasashen Turai, zaka ga wani sa'in musamman irin bankuna da suke bawa mu irin waɗannan developing countries
masu
tasowa zaka ga mafi yawa sharadan da suke kakabawa kasashe masu tasowa zaka ga shine a rage tallafi a bangaren ilimi saboda tunanin an rage wannan tallafin daga bangaren ilimi to ba ta yadda za a yi mukamu
su kuma gwamnati sai ya dalilin sharadin
to ya za su kaga kamar yanzu gwamnatocin baya Obasanjo duk abin da yi a Najeriya ya ciri tuta kafin ya bar gwamnatin Najeriya kusan almost ya kiliyarin din duk bashin da ake bin Najeriya duk sai da ibiya wani ya je aka yafe wasu aka biya wannan gwamnatin kuma da ake gani ita ce gwamnatin masu gaskiya kullun da tar mutsama ake a cikin bashin
yanzu ma za a ce wani ba wani
lokaci kuma shi wannan cin bashin shi zai kakaba al'umma a cikin halin wayo Allah to kaga idan muka yi la'akari da wannan abubuwan kullun ce ake a rage wa ilimi karfi a rage wa ilimi karfi yanzu ina tunani a dauko ilimin da yake na primary school da na junior secondary school ai shine university basic education a ce an bashi naira mai gugan naira biliyan 111 kuma idan kai la'akari federal government wannan university basic education din federal government idan ka tsaya ka ce a nuna maka makarantar federal government guda biyu nursery da primary school da junior secondary school a nuna maka guda biyu a
kai
an hada ka da aiki saboda haka jami'o'i da federal colleges of education da polytechnics sune gwamnatin tarayya take da ita to amma sai ta dauko waɗanda take da su ta ba su biliyan 48 wanda ba ta da su ina za ta je ta kai kudin biliyan 111 ta dauka ta bawa primary da junior secondary school to kaga akwai case din misplacement of priority
to Allah ya sauke bari sanar tabbata zaka su kwane filin abubuwan da yawa baran dawo ga doctor malamin makaranta ne kai ina aka kwana ne batun kara muku albashi ne malamin makaranta
to ai albashi ai ba iya malamin makaranta bane duk ma'aikacin gwamnati
to
so a gurguje idan ka kalla jiya kamar yadda shi karamin minista na kwadago labor and productivity
shi
da investors ke yama karamin minista
to
ai ana gama zaman yayi sa abun a shafin Twitter din sa a takaice dai an gama tattaunawa yanzu an samu matsaya akan abin da ake ciki
alhamdulillah an samar da albashin kenan
an samar da matsaya ai dama idan ka kalla ta bature bond of contention din jiyayye yadda ake yi ba magana ce akan minimum wage ba shi minimum wage an gama magana sa
mafi karancin
an tsaya akan mafi karancin albashi naira 30,000 kaga wanda yake daukan 18,000 daga wanda yake kan mataki na 1 zuwa mataki na 6 an maka karin kaso 66 wannan da gwamnatin tarayya da ƴan kwadago ittifaqan kowa yadda da wannan inda ake jan kafa ake rikici abinda muke ce consequential adjustment ka'idar mafi karancin albashi in an tsaye da shi to fa sai an dawo ragowar matakai na 7 na 8 na 9 na 10 har mataki na 17 dole a fadi kowa menene karin da aka yi mai saboda haka a jiya matsayar da aka dauka duk wanda yake mataki na 1 zuwa na 6 an maka karin kaso 66.6 shine daga 18,000 za a rika baka 30,000 wanda yake mataki na 7 an maka karin kaso 23.2 ko nawa ne kudin ka to ka lissafa nawa ne kaso 22.2 za a yi maka wannan in ka dauki wanda yake mataki na 8 shi kuma an mai karin kaso 20 na mako nawa ne zai dauka wanda yake mataki na 9 kuma an mai karin kaso 19 na abin da zai dauka in ka dauki mataki na 10 zuwa mataki na 14 su kuma waɗannan gaba ɗayan su kowa an mai karin kaso 16 na abin da zai karba in ka dauki mataki na 15 zuwa mataki na 17 wannan kuma an musu karin kaso 14 saboda haka wannan jiya an samu matsaya kowane bangare bangaren ƴan kwadago sun maida makaman su ka san ita gwamnatin tarayya yare ɗaya take ji
yajin aiki mun sha faɗa
ɗaya ne shine the only language ba wani yare da suke fuskanta a wajen mu sai yajin aiki so yanzu alhamdulillah muna godiya da wannan matakin da aka dauka anan dinnan mun tattauna da kai akan menene muhimmancin ƙarin albashi ko banza zai ka abin da ake cewa productivity
menene
hazaka
ta ma'aikata
da mai da hankali wajen yin aiki zai karu dai kenan lafiyar ka kai a matsayin ka na ma'aikaci domin wannan kudin zai bunkasa harkar lafiyar ka tunda zaka je ka sayi magani abin da zaka ci zai canza purchasing power dinka karfin abin da kake iya zuwa kasuwa kake siya zai canza su kansu ɗan kasuwar idan ake karin albashi siye da siyarwa zai bunkasa
amma idan ba su karin kuɗi ba kenan
duk zamu zo kan wannan za a idan siye da siyarwa ya bunkasa a kasuwa to ka lura ayyukan yi za su samu a Najeriya ke kanki gwamnati haraji da kike karba zai karu a cikin kasa sai dai kamar yadda ka soma fada kalubalen da yake tattare da wannan karin albashin shine na farko yanzu abin da muke jira mu ji shin za a biya mu na shekara biyar ne
kamar
ai dokar cewa ta duk bayan shekara biyar a sake mafi karancin albashin zai wannan bayani so abin da muke fada mu tun shekara ta 2015 wa'adi ya cika kuma ba a sabunta sabon albashi
da aka samu aka samu rijiyar
ta gane so yanzu dai abin da ƴan kwado suke fada shine tunda shugaban kasa ya sawa ita dokar hannu na mafi karancin albashi ina jin kamar za a kusa shekara ɗaya yanzu kenan wajibi ne a biya mutane arrears kuma ita sakatariyar gwamnatin tarayya shugaban ma'aikata na gwamnatin tarayya ta tabbatar da cewa za a yi wannan abin so a ƙarshe muna fata ita gwamnati matsaloli da wannan abin zai iya zuwa da su Allah ya sa gwamnati ta dauki matakan da ya kamata na farko matsala ta inflation da ake fada hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya idan gwamnati baki dauki matakan da ya kamata ki dauka ba irin price control measures da muke fada da abubuwa mai kama da haka to fa zai zamanto kamar ka bayar da dama ne an kwace da hagu sannan ka tuna shi shugaban minister shi Chris Ngege ya kaji abin da ya fada cewa in an matsanta sai an yi karin to akwai yiwuwar za a kori ma'aikata to muna fata tunda gwamnati ga bat da ce sai zaki samu trillion 1 da billion 800 muna fata gwamnati za a yi amfani da wayannan kudaden wajen biyan wannan abun abu na karshe ka san mutane ana ta cewa ya gwamnonin da aka yi 2018 suka kasa biya za su iya biyan 2030 to kullum muna fada mutane mu rika tambayar kawunan mu me yasa suka gaza wajen biya almubazzaranci
da kudi
da rashin sanin iya tafiyar da duciya al'umma shi yasa muna fada wallahi ba ka fara malam Nizamin ba wani gwamna a Najeriya da ba zai iya bani biya
kowa zai iya biya
kowaye ba wani gwamna a Najeriya da ba zai iya biya wannan kudin ba duk gwamnan da ya gaza to duciya al'umma da aka dora a hannunka baka iya tasrifi da ita yadda ya kamata ba ga kudade da ake baku yanzu ga wannan bat din jihohi kaso 50 za a diba a basu na bat kananan hukumomi kaso 35 gwamnatin tarayya ta dauka kaso 15 ga kudin park kudin da yake zuwa daga asusun gwamnatin tarayya ga kudaden haraji da kuke samu na cikin gida ga tallafi da kasashen duniya suke kawa so babu wata jiha in dai da gaske take yi za ta biya wannan kudin mu kaga gwamnati mu alhamdulillah ya ce 2030 har da 600 ma zai
kara ya kara 600 amma ya kamata mutuna mai
amma bai sani ba fa akwai kalubale sosai
a 600
ai inda kalubalen yake shine in fa kana mataki na 7 an kara maka su 23.2 mataki na 8 an kara maka su 20 mataki na 9 an kara maka su 19 wanda yake mataki na 10-14 an kara maka su 16 wanda yake mataki na 15-17 an kara maka fa su 14 na albashinka kaso 14 saboda haka abun yana da fadi dole gwamnati sai kin fada hanyoyin samun kudaden shiga don ki sauke wannan
to Allah ya kyauta kafin je gaba rusa ya gaya mana mai doka ta ce mu akan shi karin albashi comrade an sami rijiya tsakanin gwamnatin tarayya da kuma kungiyar ƴan kwadugo gwagwarmaya ta kare kenan
to da saura wato Muzammil idan ka tsaya ka kalli yadda ake biyan ma'aikaci a kasar nan zaka san cewa an yadda cewa ma'aikaci ya ci hanci da rashawa a kowane mataki ya samu kansa a cikin kasar nan babu wata kasa da a kewayen nan ina jin common Niger abin da take biyan ma'aikaci yafi abin da Najeriya take biyan ma'aikaci malam Muzammil ka tafi kasashe irin waɗanda tattalin arzikin su bai kai na Najeriya ba ka kalli irin su South Africa ka kalli irin sauran kasashe da kake gani malam Muzammil minimum wage abin da ake biyan ma'aikaci albashi yana da yawa domin idan ka tsaya ka kalli naira 30,000 malam Muzammil babu inda za ta kai mutum ta ko ina ba za ta kai ka ba a wannan halin da
wani da yi wannan karin ko a ganin kuma ba za ta aiki
za a rage mutumin da za shi same ta kalle da zai rage amma in za a gyara na gaske malamin zamin abinda suke proposing 63 ne ko dakta 63 kamar ya ce alalatin ma'aikaci mafi karancin abin da zai dauka a kasar nan naira 50
ina ji ai dakta mun fadi kasashe ma anan shirin da suke masu karancin albashi
haka ne ka gane ko to amma an rage sannan kuma ba karin albashi kawai ba idan an yi shi yanzu babban matsala bari in takaita abin saboda lokaci shine inflation hawa farashin kayan masarufi yanzu in ba ai wasa ba wannan abin zai faru kamata ya ce gwamnati abin da ya fi ya kamata ta dage ta yi shine ai price control ta sa ido akan yadda ake saida abubuwa a kasar nan saboda lokaci bar in
to faranje ga barista dan baito idan muka kalli wannan batun karin kudin an ta kaiwa da komawa tsawon lokaci idan muka kalle shi ta fuskar doka menene abin da doka ta ce akan karin kudi ma
wato tanadin da doka ta yi a Najeriya dangane da abin da ya shafi karin albashi shine dubbacin at least 5 years
shekara 5
ne shekara 5 gwamnati za ta zauna ta yi review din albashi
ta sake bi kenan
a sake bin yadda ake bada albashi domin ya zamanto ana kula da welfare din walwalar su ma'aikata saboda zaka dinga gani abubuwa koyaushe shi ma'aikaci kullun yana dada girma nauyin sa yana dada karuwa ana kara mar haihuwa ya'ya suna shiga makaranta
karfinsa kuma yana raguwa
kuma karfinsa na jiki yana raguwa to saboda haka sai doka ta yi wannan tanadin cewa to daga time zuwa lokaci to ya kamata a dinga karawa ma'aikata kuɗi domin ya zamanto purchasing power din su ta karu ya zamanto ma'aikaci in ya dauki albashi ba kawai da ya dauka shikenan zai magance iya bukatun da suke gaban sa ba isake kuma tankwashe hannu yana jiran a wata duka ma to wannan shine tanadin da abin da doka ta faɗa to amma ni a fahimta ta ba a ƙarin albashi gizan yake saka ba saboda kamar inda daktar ya faɗa cewa akwai matsaloli da suke anan a kwankwance waɗanda ƙarin albashin nan zai farkar da su da kabacci kamar yanzu matsalar ka gane inflation
hawa
farashi yanzu dukkan masu ma'aikatu masu kamfaninnuka ka fuskanta ko tunda ita wannan dokar karin albashi ba wai tana aiki bane akan ma'aikacin da yake aikin gwamnati shi kadai a'a hatta a private sectors masu kamfaninnuka hatta ko kai ne ka dauko mutum ka ajiye shi a shagonka in dai kun tsara mu'amala ka cewa irin ta biyan salary ne to dole sai albashinka ya koma daidai da inda dokar gwamnati take saboda haka mai kamfanin omo zai kara mai kamfanin taliya zai kara mai bangaren magi zai kara da dukkan mai
albashi ake ba
ma'aikata yawa to duk wani mai wata sana'a zai kara wa ma'aikatansa albashi to shi kuma fa haushin kaza huce kan dami to tunda na ƙara albashi sai na ƙara farashin duk abin duk abin da nake producing duk abin da nake kera in fito da shi kasuwa sai na ƙara masa albashi to saboda haka shi kuma talaka da yake zauna ba ma aikin gwamnati yake ba to ta ina shi kuma na saka min zai karu
sun fi yawa kuma
in kan lissafa ma'aikatan da kuma waɗanda ba ma'aikata ba waye ifi yawa to saboda haka ni a fahimta ta wannan ƙarin albashin ka gane ko ma'aikaci zai zamanto yana dariya shi kuma talaka to kuka zai saboda kasuwa ɗaya suke zuwa da ma'aikaci to ni a fahimta ta abinda gwamnati ya kamata ta yi ka fuskanta ko akwai abubuwan da suke janyo tsadar rayuwa musamman kaga mu economy din Najeriya ya dogara akan abin da ya shafi harkar ka gane ai importing din kayayyaki daga waje a shigo da kayayyaki daga waje kuma kudin nan da ake so da kayayyakin nan daga waje ta ina ake samun su ka fuskanta ko ana so su ne da daloli saboda haka to yau da za a ce gwamnati ta bigi kirji ta rage darajar dala ka tabbata komai da yake garin nan sai ya ragu to gwamnati ta kariya dala dalan nan kuma fa da take tsada ba fa turawa bane suke zuwa su kara mata kuɗi
anan ne
gwamnati ce take kara mata kayan ta kuɗi
a gobe idan ta ga dama ta ce ta rage rate din abun nan ai zaka ga babban bankin Najeriya ne yake fito da yake bada dala yake mata farashi ba America bace ba Ingila ba sai dai kawai idan za a bamu bashi a bamu sharadin cewa sai mun rage darajar kudin mu saboda haka zai ƙara jefa mu a cikin musiba to gwamnati in so take talaka iji dadi to ta rage kudin farashin sai da dala in gwamnati so take talaka iji dadi man fetur din nan ka fuskanta ko muhimmancin man fetur a wajen dan Najeriya kamar oxygen ne ga dukkan dan adam kamar iska da muke shaka ne yau shi ma idan gwamnati ita ce take da wuka da nama man nan nata ne ita take tono shi ita take sai da shi to ya kamata in so ake a abun nan ni a fahimta ta rage farashin dala da rage farashin mai litar mai sai ta fi wa talaka alheri wanda in waɗannan abubuwan to kuma babban abun tsoro shine kaga yanzu sakamakon wannan abubuwa duk in ka kalli abubuwan nan na tabbata gwamnati ta yi la'akari da wannan karin albashi da ta yi aka karawa abubuwa na mu'amalar yau da gobe VAT wannan VAT din nan haraji ne kai talaka kasancewar mafi yawan lokaci ba za ka gane cewa abubuwan da kake siya yanzu tunda an kara ma haraji farashin sa ya karu ba za ka ji shi physically ba amma duk abin da za ka siya yanzu farashin sa ya karu to kuma babban abin tsoro shine ka fuskanta ko ni a fahimta ta ko kuma a tunanin da nake watakila har mai sai ya kara tashin goran zabi saboda gwamnati ai sai ta samu gurbin ta ina zata mai da gurbin waɗannan abubuwan to ni ina ganin cewa wannan farin cikin karin albashi amfanin sa zai takaita ne ga ma'aikata su kadai musibar ta kuma musibar da haka zai haifar kamar irin su hawa farashi da suke bacci yanzu wanda kara albashin zai farkar da su to gabaki dan al'umma zai shafa
to Allah ya soke barista muna da batutuwa da yawa kuma gashi lokacin da ga yaja amma ban je ga dakta akwai wani abu da ya faru a nan jihar Kano a cikin satin nan da muke ciki kwatsam sai rundunar yan sanda wacce ya kamata a jinjina mata muka ga tayi wani bincike ta gano wasu yara kananan yara da aka yi safarar su daga nan jihar Kano aka sace su aka tafi da su jihar Anambra an ce ba sai da su akai to karshe dai an ce suna nan da yawa yaran amma an samu kwaya tara a ciki kuma abin damuwar shine an ce an canja musu yaran su da addinin su to a karan farko muna ƙara jinjina ga rundunar tsaron yan sanda ta Najeriya musamman nan jihar Kano da suka kokari aka bankado wannan balahira Dokta da kaji wannan batu ya ka kalli wannan batu
na dai harko da naji wannan batu dukkanin dan Kano ko dukkanin dan Najeriya kowa wannan abin ya so samai rai a ɗaya daga cikin gidajen radio na da ake da su a Kano an yi hira da iyayen waɗannan yara kowannen su yayi bayanin abubuwan da ya faru amma idan ka kalla babban abu mai muhimmanci a nan wajen shine da wannan abin ya faru ita gwamnatin jihar Kano wane mataki ta dauka majalisar jihar Kano wane mataki ta dauka masarautu da ake da su guda biyar a Kano wane mataki suka fito suka dauka akan wannan abu manya-manyan attajirai da malamai da ake da su a Kano shin akwai malaman da juma'a ko a juma'a da ta gabata suka hawo mumbari suka yi jawabubbuka na rashin adalci da rashin kyautawa da aka yi wa al'ummar jihar Kano tunda kaga dai kudu dan kankanin abu ne zai faru sai ga Najeriya a waza ai tashin alkiyama maimakon malamai a ce abubuwan da ba su da amfani ba su da alaka da ci gaban al'umma ka hawo munbari a dasa maka abin magana ko akan wani sabani na wani mutum guda daya ku hawo munbari ku yi ta surutai da ba shi da amfani da ci gaban al'umma sai kaga ga mas'alar da ya kamata a fito a ce na dai farko muna neman waɗannan mutanen da aka yi wa zalunci muna son gwamnati da hukumomi a zo a yi musu adalci akan abin nan sannan ka ɗauki shi kansa shugaban ƙasa bayan ka tsina ba shi da jihar da ta wuce jihar Kano a iya sani na wanda in abin da na sani din ya tabbata to sai mu ce da takeici a cikin abin a ce wai har yau din nan mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ta Bature bai issue din statement ba
kwanakin baya mun ga san da aka kashe wani da wani a Lagos sai da aka ba da umarnin cewa lalle a je a rundunar tsaron sanda ta je ta gaida mahaifiyar shi wanda aka kashe kuma a gaggauta gano yan sannan da suke wannan abu a jihar Lagos
kuma yanzu ma ai bai fi kwana biyu ba ba ina jin tankan mai ce ko me ce ce ta kama da wuta Enugu ne ko ina shugaban kasa ya jajanta musu amma a ce kamar jiha irin ta Kano halaccin da al'ummar Kano suka yi shugaban kasa ko da raba su yi masa ba so idan gaske ne kamar yadda nake fada tunda ba lalle ne na sani ba in gaske ne cewa bai fito ya maganti ba bai koka bai jajanta mana ba bai ce wani abu ba to magana gaskiya shugaban kasa da gwamnatin tarayya da su galba shehu da ire-iren su ba ku yi mana adalci ba kuma ku nuna ba kwa kishin jihar Kano kuma ni anan wajen a gurguje dan na san barista zai iya kallon abin wani matakai a mahanga ta shari'a ya kamata a kalla kawai ni abin da zan kalkare da shi akan wannan abin shine ya kamata kamar yadda in abu ya faru ƴan uwan mu mazauna kudu ai ta propaganda duk wata jarida duk wata kafa a Najeriya sai sun fito sun ta abubuwa iri ka tuna bawan Allah da ina jin yake san wata ko kabila ne
akwai a kore kwa
nure yalo
ko nure yalo ko kaga abin da aka yi bawan Allah
gaskiya ne aka ci
zarafin kaga cin mutunci
bayan soyayya ce tsakaninsa da
soyayya ce
amma aka nuna cin zarafin
yayi cin zarafin
yayi har gidan yari aka
shiga har gidan yari kuma kaga me girma gwamnatin jihar Kano ina jin wata yarinya ko mace ce da aka ce an kashe ta ce wani batanci na addini hadiya gwamnati aka ce ta biya amma a ce abu kamar wannan ya faru
daktar gwamnatin arewa maso yamma sai da suka tattara suka je suka bada hakuri
to kaga ya kama so kaga yanzu wannan kuma abin da zai baka takeici ƴan bokon wasu daga ciki wai abin da wasu ke fada shine wai bai kamata wai a rika maganar wai an canza musu addini ba wai a rika maganar satar da aka yi
kawai
duk wanda yake wannan maganar san baka fuskanci ma menene addinin ka ba menene dabi'ar ka yanzu da Allah ga
kamar yadda ka faɗa malamai su ma sun
ka gane yanzu ka kalli a ce yanzu kamar malaman addini da muke da su kamar barista ya kamata a ce wannan juma'ar da wacce ta gabata ba wai ta da kura ba domin addini abu ne da yake da matukar muhimmanci ta malam Ibrahim Khalil akwai sensitivity kalma ɗaya za ka faɗa addini sa hako na kone ya kamata malamai a ce sun yi maganganu na jan hankali ba a ce wane da wane kawai ni da barista muna da sabani yaran barista sun zo sun watsa min ruwa ko wani abu malamai a hau mun bari wani ma bai gama tantance
me
abun ma da ma kake magana akai baka da ilimin sa abun ma da kake magana akai abun ma da kake zargi din bai ma faru ba ma ba amma a hau a sa abun speaker ai ta yin bidiyo iri wane wane wannan daga Kaduna wannan daga Zaria wannan daga Katsina kowa ya ta wannan amma a ce ga abu da aka cutar da musulunci ka san ɗaya daga cikin iyalan ka san Paulists ne ya kama shi ka san daina magana
yi
daina magana yi ana igoba zai rasu biyo yasa aka ba shi ɗau takarda yake rubuta makocinsa ya maganar ya ta wance dan ya kwantar mai da hankali ba fa ya iya magana fa tun daga ran da aka sace yarinyar rashin lafiya ta kama shi karshe jikinsa ya shange karshe baya iya magana bai fi kwana biyu zai rasu bai dau biyo yake cewa makocinsa ya je duba shi asibiti ya maganar wance makocin ya ce mai an ganta tana hannun yan sanda dan hankalinsa
ya
kwanta amma a ce wannan abin wani wai ko majalisar jihar Kano wani wai ko an kafa committee da harkar da kaji an ce an kafa committee ƙarya ce ƙarya ce ta professor Kamil Fage inda gaske suke yi abin na faruwa a fito a magantu yana faruwa a ji shugaban kasa yayo tattaki kamata ya shugaban kasa ya zo Kano ya je gidan iyayen waɗannan yaran waɗanda aka ɗaya da yayansu ya ce a tara mai su ya magana da su kaga dai Trump din nan dai an ce mahaukaci ne ba gidaje ne bai san me yake ba inda shi ne a ce a wata jiha a America wannan abin ya faru wallahi ko me yake ko taron majalisar dinkin duniya ake yi wallahi sai ya katse ya taho amma shugaban kasa kana Najeriya su galba shehu kuna ƴan Kano wai har yanzu wai a fito a ce komali wannan abin da aka yi ba a kyauta ba kuma waɗanda suke wannan abin domin an tafi an bincika din sauran yaran ma suna nan
an ce akwai ragowa ai ba
kana ba ne ai sauran yaran ma suna nan wannan shine abin
da Allah ya sauke baran je ga comrade wannan abu abin takeici ne comrade ya ka kalli wannan abu
farko zan yi amfani da wannan damar in sara wa ko kuma injinjina wa rundunar ƴan sanda ta jihar Kano
karkashin
jagorancin CP Iliyasu
gaskiya
wato idan ka tsaya ka san kadan yi bibiya kadan yi bincike kadan akan harkar tsaro da kuma yadda ake kumbiya kumbiya a kasar nan zaka san cewa ba karamin wahala aka sha ba da jajircewa ta mahukuntan da suke kula da harkar tsaro a jihar Kano wajen fito da wannan abin aka bayyana shi duniya ta sani waɗanda suka sani sun san me nake magana akai saboda ba sai na faɗa ba tun daga kan mai girma commissioner of police na jihar Kano kawo kan zuwa DIG mai kula da zone 1 zuwa abin da ya kai IG idan ka bi wannan abin akwai alamun cewa sun zo da rawa wacce take ake bukata a wannan lokacin Allah ya sa kuma a dore mu ci gaba da ganin irin waɗannan abubuwan ba wai yanzu ai abin da ya dace ba kuma gaba a zo ai abin da bai dace ba sannan magana ta bi Malam Muzamilu samun al'ummar da suka san kansu yana ɗaya daga cikin jigon cin nasarar kowace al'umma a kowane irin mulki a duniya mu al'umma arewacin Najeriya tuntuni mun riga mun duna wa duniya cewa ba ma daukan kanmu a mazaunin mutane wato ina so ka gane wani amma Malam Zamiru daga lokacin da kake ganin cewa abin da ya shafe ka bai shafe ni ba to daga lokacin da al'umma ta al'umma ta tabbata kenan dan arewa ko a gidansa aka kama da gobara wuta ta kama a gidansu in dai ɗakin sa bai kone ba in ka ce masa ya gari zai ce ma lafiya kalau
shi ba abin da shafe
ba abin da ya shafe shi dabba ce a gaban ta zaka yanka dan uwanta ta jima komai to shi yasa masu mulkin mu suka rena mu ba sa daukan mu a mazaunin mutane waɗanda suka san me muke bari in baka wani misali jahar da ake daukan ƴaƴan mu aje a sayar da su a farashi mai sauki onacha a cikin Anambra state ne ko onacha to a wannan jahar bayan sun mana wannan ta'annatin aje shekaran jiya akai gobara a wannan jahar a shekaran jiya akai gobara a jahar da ake kai aka kai
aje Anambra
a wannan jahar sannan kuma a wannan jahar jiya a Twitter handle na mai girma shugaban kasa naga yana jajanta musu a Twitter handle din sa kaga abin ne ya faru lokaci ɗaya tsakanin mu da su waɗansu daga cikin al'ummar wannan jahar sun cutar da mu sannan wani abu
shi wannan na Anambra din ma wani abu ne ya faru daga Allah wannan kuma wani ne ya criminal of gabarista ne ga mana
wato Malam Zaminu babu wanda ya san gravity din wannan abin sai wanda yake da da ya ji an ce an sace shi amma ba na jin cewa atishawa ta fito daga fadar shugaban kasa akan wannan abin da ya faru wannan alama abu ne na batin rai abu ne na bakin ciki abu ne na takaici abu ne na kasawa sannan kuma mu al'ummar arewa duk da kasancewar naji ana yade yadin jiya kamar mai martaba sarkin bici yayi magana akan wannan abin sannan kuma naji ana maganar majalisa ta da sauransu wato in ka lura kamar maganganun da al'ummar mu suka dan fara wayewa suke yi a social media ne ya dan tayar da wasu mutane daga cikin mu suka dan fara magana akan wannan abun bana mantawa lokacin Nure Yelu da ake zargin sa yayi aure da akwai sarakunan mu nan arewa suna nan da yawa da masu mulkin mu nan arewa waɗanda suka fito suka yi Allah wadai da wannan abun Malam Zaminu sannan suka hada kai aka tura Nure Yelu ba a ma san inda yake ba yanzu amma duk daga cikin waɗannan mutanen da suka yi wannan abun a bayan Malam Zaminu babu wanda ya kakari yayi kakari akan wannan abun wannan alama ce da take nuna ba mu da shugabanci kwata kwata
Allah ya sauke abin da take ci baranje ga barista ya kallon mana wannan abu ta fuskar doka dokar nan su aka lamar ta siga biyu na farko waɗanda suka aikata wannan abu sannan na biyu batun daukan hukunci da daƙile abu kai sake faruwa
da farko idan kai la'akari musamman idan kai kallo a sashi na 38 na kundin tsarin mulkin Najeriya da sashi na biyu na dokar da ake kira da suna Child's Right Act zaka ga gabaki daya ya bawa shi sashi na 38 ya ba kowane dan Najeriya dama yayi addinin da iga dama sannan kuma doka ta hana wani ya zo ya hana ka addini ko ta ƙarfi ya kakaba ma addinin da ba shine naka ba ko kuma ta ƙarfi ya kakaba ma addinin da ba na iyayenka ba to sai kuma section 7 na Child's Right Act shi ma abin da yake magana shine dukkan yaro yana da haƙƙi da dama yayi addini musamman addinin da iyayensa suke kai mu kuma a mahangar shari'a addinin musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa kullu mauludun yuladu ala fitratil islam cewa dukkan wani da ana haifarsa ne a bisa turba da hanya ta addinin musulunci sai dai in iyayensa ne suka mai da shi ko ba yahude ko ba nasari to saboda haka zaka ga su kuma waɗannan yaran abubuwan da aka yi musu na sace su na kidnapping din su na zuwa a sai da su na zuwa a canja musu addini a canja musu kama a canja musu suna a canja musu dabi'a a canja musu tarbiya to gabaki daya an taka doka kuma kamar inda yake sananne duk mutumin da ita ka doka to bai kamata doka ta kyale shi ba na tabbata kuma yanzu ana takin din dukkan matakin da ika mata a gurfanar da mutanen nan a gaban kotu domin su girbi abin da suka yi to kuma idan ka tsaya ka kalli wasu abubuwan ka san shi ala kullu halin duk babba inda babba yake idan wani abu yana faruwa wanda yake ba daidai ba to koyaya babban nan ki magana da murya mai girma to zaka ga wannan ya sa firgici da razani a zakatun waɗanda suke irin aikata wannan abu
kada su sake shi
da eh to amma idan ka tsaya ka kalli critically wannan abin da ya faru mun ta magana wannan dan yalo wanda wata yarinya isai ururu ta biyo shi ba fadan ko ta yi ba
da ta
biyo shi ka fuskanta ko da ta biyo shi ta zo garin nan kamar Najeriya za ta tsage ka gane ko da dukkan shugabannin mu da kowa haka akai cha aka dauki yaron nan a cikin halin wulakanci da tozarta aka maida shi bayansa aka prosecuting din sa a gaban kotu aka jefa shi a kurkuku sai daga baya kotu ta bada bailin sa yanzu ban san matakin da shari'a sa take ciki ba akwai dan siyasa guda daya da ya cancanci a sara mashi ne sarata Kabiru Gaya shine dai tofa a cikin manyan mutane da ikai wannan issue din gaban zauren majalisa cewa ayi Allah wadai da wannan abun sannan kuma a bincike abun domin a dakile sake faruwar sa to amma idan ka tsaya kai da akari yanzu ina sarkin musulmi yaran nan ƴaƴan musulmi ne an ɗebe su an je an canja musu kama an canja musu suna an canja musu tarbiya ka fuskanta ko ina ji a radio ɗaya daga cikin iyayen yaran sunan yatta Aisha hoton da yake yawo a social media yarinyar nan da hijabi da kyakkyawar shiga kana ganin ta kaga ƴar musulmi da ta taso a gidan tarbiya amma ɗaya hoton bacin an dawo da su kai kana ganin ta kaga ƴar iyamurai an mata aski irin na maza ba dan kwali ba mayafi
an ce ko abu da dan kwalle wani abu da hannu alamar canjin addini
ka fuskanta ko to amma har yau gum kake ji baka ji bakin sarkin musulmi ba har yau gum kake ji baka ji bakin sarkin Kano ba gum kake ji baka ji bakin gwamnatin Kano ba ya fito yayi Allah wadai da wannan abu kuma babban abin takeici shugaban kasa babban gatansa shine mutanen arewa to amma arewan kuma musamman Kano to amma ni inda na fuskanta kamar a tafiyar shugaban kasa da mutanen Kano sai kaga kamar ƴan Kano ba wani alheri suka yi mabba da ika mata isaka musu da alheri kamar yanzu dukkan ku da doctor da shi kamar kowanne yayi magana akan issue din gobara da aka samu a Onitsha Onitsha din nan aka ɗebi yaran nan aka kai su amma har yau shugaban kasa bai ga cewa ya cancanta i fito ya Allah wadai da wannan abin da ya faru ba bai ga cewa ya kamata i fito i ce waɗanda suka saci yaran nan ba daidai bane kada a ƙara aikatawa ba ya ja bakin sa ya ja zub ya rufe amma fa at the same time wannan abin yana faruwa ka fuskanta ko shugaban kasa i kulle office yayi meeting da shugabannin iyamurai har yayi wata bajinta cewa a saki naira biliyan 9 aje a gyara musu airport din su ta Enugu mu kawai abinda muke bukata i fito yi Allah wadai da wannan abun
da mu bada umarni ayi bincike
ya bada umarni ayi bincike saboda yara ake zargi an sace guda 47
tara sun fito yanzu
taran ba a cikin 47 da aka sata suka fito ba ai ya kamata a ce shugaban kasa ya kamata a ce in haka ne ko bai umarci shugaban ƴan sanda na kasa i koma can a nan bara
sai
an fito da yaran ba ya kamata i ce ko deputy inspector general of police ne to amma shi a wajensa saboda ba ɗan shafaffu da yau da bai rabe da ƴaƴan yarabawa aka sata to da shugaban kasa yanzu yana gaba-gaba a wajen Allah wadai an yanka mutane an kashe su an kidnapping din su ya fa irga a zamfara amma shugaban kasa bai damu da abinda aka yi wa al'umma na cin zarafi ba amma mutun ɗaya ƴan sanda suka harba biye rabe haka i tura as commissioner ƴan sanda ije ido bali i durkusa a gaban uwar yaron da ake tunanin an kashe irin rasheta sai da mutane suka ta surutu suka hankali ta surutu sannan ya ga cewa ya cancanta ya fito ya ce abinda ake yi a Zamfara bai kamata ba to saboda haka ya kamata shugaban kasa koda wani laifi muka yi maka mu muka fi baka ƙuri'a a zaben ka na farko mu muka fi baka ƙuri'a a zaben ka na biyu
gatansa kawai a dusan da
kuma duk wani abu a siyasa ka duba ka gani a siyasar jihar Kano duk wanda yi takara rana 1 da shugaban kasa dan jam'iyyar shugaban kasa ko me ka tsaya sai da kasa
albarkacin shugaban kasa din
a albarkacin kaza ka dangare isha ruwan kasko to me isa mu kuma ranar bikin mu ta tashi kawai Allah wadai zakai da wannan abin da aka yi ba daidai ba
to Allah ya kyauta
tunanin cewa tsoron waɗannan kabilun na kudancin Najeriya suke mu kuma me muka yi musu ba sa kaunan mu
to Allah ya kyauta barista mun kwaso batutuwa ba lokaci ga kamar yana san cewa komai ga doctor ma na gina ta cewa komai yana so ya ce komai ba mu da lokaci tilo sai dai mu gibtsa shirin Allah sai dai mako mai kama amma doctor cikin sakanni biyu ba san me kake so zaka ce ba
ai kawai dai abin da zamu ci Allah ya sa dai mahukunta da ake wannan abin dan su suna ji kuma Allah ya sa su kalli abin da idan basira kuma sai yadda cewa da mu da su gaba daya kasar ake san a gina a dora ta akan turba da ya kamata kamar yadda barista ya fada assalamu alaikum
to kamar da gurguza sukan biyu
Allah ya sa kan mu ji a ce an ba da bailin su saboda an yi a baya ai waɗanda suka sata a baya suka ƙara sata a yanzu ake zargin su ne
na so da barista ya ga mana wani irin laifi ne wannan civil case ne criminal case ne menene
a shi wannan laifin da ake tajen waɗannan mutanen da shi criminal offense ne kuma kamar inda muka sani ita doka ta bawa alkali dama yana da discretion ma'ana yana da dama ya bada bili idan aka zo da gamsassun dalilai to amma kafin alkali ya bada bili akwai wasu sharuɗa hatta frequency of wannan laifin yawan aikata shi yakan sa alkali ya ki bada wannan damar tasa sannan kuma da girman punishment din wannan laifin to kuma ina me yakinin cewa waɗannan mutanen dai gaskiyar Allah ba za su samu bili ba su aikata irin wannan laifin mai ƙarfi ina ganin ba kotun da za ta ci ta ba su abin nan kuma ina kira ga al'umma cewa kowa izamanto yana taka tsantsan yana kula da ƴaƴansa saboda haka a unguwanni da kowane sako da lungu a kafa kwamitoci na lura da al'amura ta inda abu makamancin haka bai sake faruwa ba
to me sauraro kusan ya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri na daurin boye a madadin bakin namu Dr. Abdulsalam Muhammad Kani daga College Salatu Rimi sai kuma Comrade Bello Basi da kuma Barista Umar Usman Danbaito Abba Haruna Idris a kowane mako yake sarrafa na'ura domin sanarwa da ku Muzammil Ibrahim ya kasa da na jara gamar wannan shiri nake cewa wassalamu alaikum.